واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
Ubangiji Ta'ala yace ya kodan da kuka yi imani kar ku halatta keta dokokin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Abinda Allah Ta'ala ya haramta shi yana nan a haramun kada ka dinga aikata shi. Duk wani abu na alama na addinin Allah ka kaje shi kar ka taba shi. Sannan kada ku yaki a wato watanni masu al-sunna. Sune Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram da Rajab. Sannan kada ku taba hadaya wanda mahaddisa suke sokewa ko suke yankawa a cikin haji. Waɗanda ake ratayawa takalmi ko waɗanda ba a rataya ba. Sannan kada ku taɓa masu nufin ɗakin Kaaba domin yin ibada, don aikin haji ko umra. Waɗanda suke neman falala daga wajen Ubangijinsu shi ne arziki da kuma yardan Allah shi ne lada na aikin hajin. Kuma idan kuka gama aikin haji, ku je ku yi farauta duk da cewa da an hana ku. Wanda mun yi bayani a kan waɗannan ma'anoni da rabin wannan ayar ta kusa. Ubangiji ta lati wa la jarimannakum shana'anu qaumin an saddukum an al-masjid al-harami an ta'tadu. Kada kuma gaba ko kiyayyen da kafirai suke muku kafiran Makka don sun hana ku shiga ɗakin Kaaba, ku je ku yi tawafi, ku yi umra, ya sa kuma ku zama ɗan ta'adda masu wuce gona da iri wajen ramuwa. Anan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana gargaɗin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada farewan kafiran Makka da suka yi musu na kada su yi umra ya sa kuma za su iya ramuwa a kan wasu mutane daban wanda ba su taɓa su ko kuma su yi ramuwan da zai wuce gona da gini. Musulunci ba addini na ta'addanci ba. Wanda ya taɓa kama to za ka taɓa shi ne gurgurin yadda ya taɓa ka. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أما ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن متي مكة إن كان سامو داما ذاك يي دي دي غرغدون يدي مكة كراما غرغدون يدي مكة أما دا ذاك يي حقلي كما دا حقلي يي وجزاء سيئة سيئة مثلها ساكمكم ممونا ممونا إلي سدي كما إن ذاك يأتي كما لأينا لغتين من يمن يم wato al'amura kuma ni ta da alaikum fa ta zu alaihi bi ismi ma ta da alaikum zo ne maka ta addanci karama gurgudun yinde maka to kada gaba da mutun ya saka wuce gona da iri wannan tabi'a ce ta dan adam galibi idan kana jin haushin mutum ko in yayi maka wani abu to kokarin kake kamar ta sama da abun da ya maka to idan ka kara to ya zama zalunci kuma abun da ka kara ne sai dai karama gurgudun abun da ya maka idan ba za ka iya ba. Ubangiji Ta'ala yake kada ku zama ƴan ta'adda ko azzalumai saboda wasu sun taɓa ku. Ku dinga keta dokokin Allah dangane da wato ainihin al'amari. Wannan ayan hujja ce akan duk wani wanda yake ta'addanci da hujjar cewa an zalunce shi. Ba za ka ce a ai kai ma an zalunce ka ba. Wasu ne suka taɓa ku shi yasa yanzu kuke taɓa mutane. A'a. Shi wanda ya taɓa kai shi za ka taɓa a lokacin da ya taɓa ka kuma gurgudun yadda ya taɓa. Ba za ka wuce gona da ke amma ba za ka samu mutane kuma wanda ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, ka je ka jira musu kana kashe su, ka ce ai wasu jama'a sun zalunce ka. Musulunci bai yarda da wannan ba, wannan ta'addanci ne, saboda Ubangiji Ta'ala yake wala taziru waziratun wizra ukhra. Laifin wani baya shafan wani, don haka ne kai ma in wani ya taɓa wani sai a zo a taɓa ka. Musulunci addini na adalci, wanda ya zalunce kan ma ba ya ka wuce gona da iri wajen ramuwa ba, ballantana wanda bai zalunce ka ba don wani ya taɓa ka ka ce za ka taɓa wani. Wannan rashin sanin addini ne kuma rashin tsoron Allah ne. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake kada gaba da mutane ya ɗauke ku kuma ku zama ƴan ta'adda kuna ta'addanci da hujjar cewa ku ma an yi muku ta'addanci. In an maka karama akan wanda ya maka gurgudun yanda ya maka kuma kar ka kara. Ba yadda kuma shi din ma karama sama da abun da ya maka ba, ballantana kuma ka je ka taɓa wani wanda bai ji ba bai gani ba. Amma daga cikin magabata yana cewa ma amanta man afallaha fika bimithli an tuti Allah fihi wal adlu bihi qamati samawati wal ardh. Yace ba kai mu'amala da wanda ya saba wa Allah al'amarinka ba kamar kai ka yi wa Allah biyayya a cikin lamarinka. Idan mutum ya keta doka yake jin tsoron Allah ya zalunce ka, to kai kuma za ka masa mu'amala kar ka saba wa Allah wajen rama abin da za ka yi masa, ko dai ka yace masa ko ka rama gurgudun abin da ya maka. Idan ka yi haka, to kai ne wanda ka yi mu'amala, ka iya mu'amala mai kyau. Kuma idan ka saba, to ka zama ɗan ta'adda kenan, ba kai ba adali ba ne a zalimi ne, adalci ko da sababinsa ne sammai da ƙasa suka tsaya. Ba don adalci ba da sama ta ruso a kanmu, ƙasa kuma ta kurma da mu, amma Ubangiji ta Allah yana riƙe da su, ba su kurma da mu ba, ba su faɗo a kanmu ba. Saboda haka adalci ga wanda yake adawa da kai, wannan ɗabi'a ce ta wato ainihin masu tsoron Allah. Kuma abin da ake so mutum ya maka mummuna, kai kuma ka masa kyakkyawa, kai jifa billahi ya haka. Kai ka tunkuɗe mummunan da abin da yake mafi kyau, ko ka yafe ko ka masa alheri. Idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyul hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin adim. Wato sai zama wanda yake gaba da kai zai ga yana soyayya da kai, sai ka zama kamar ɗan uwansa ne makusanci, saboda yana munana maka sai kuma kana kyautata masa. Babu wanda zai iya siffantuwa da wannan ɗabi'a sai mai haƙuri, ba mai siffantuwa da irin wannan ɗabi'a sai wanda yake wato mai abin nan mai rabo babba a duniya da lahira. Saboda haka abin da ake bukata adalci da kyautatawa. Ubangiji ta'ala sai ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, ku yi taimakekeniya a kan albirri, wato shi ne aiki na gari, wattaqwa da kuma tsoron Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kada ku taimaki juna a kan abin da ya shafi zunubi da kuma ƙetare iyaka. Albirru shi ne fi'ilul ma'muri bihi, ka taimaka dan uwanka a kan abin da aka umarce shi da shi, su ne ayyukan alkhairi gaba ɗaya. Ka taimake shi a kan sallarsa, a kan azuminsa, a kan zakkarsa, a kan tauhidinsa, a kan biyayya da yake wa iyayensa, a kan kyautata wa ɗan uwansa, a kan biyayya wa mijinta, a kan kyautata wa matarsa da makamancin irin wannan. Duk abin da yake na alkhairi ne ka taimaki dan uwanka ya yi shi. Haka nan kuma tsoron Allah kuma shi ne ka bar abin da aka hana. Ka taimaki ɗan uwanka a kan garin sabon Allah, kar ka ƙarfafa shi a kan saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, da kyautata wa al'umma, ka taimake shi a kan barin zalunci. Shi ya sa Ubangiji manzala ta kuma ce unsur a kafa zaliman au mazalumin, ka taimaki ɗan uwanka ko a zalimi ne ko zaluntansa ake. Suka ce in zaluntansa ake mun san yadda za mu taimake shi, za mu hana a zalunce shi. Idan kuma shi a zalimi ne za mu taimake shi, manzo sama yake ka kama shi ka rike hannunsa ka ana shi zalunci, idan ka yi haka ka taimake shi. Domin sai ba za a masa hukuma irin wanda ake yi wa azzalumai ba, kaga ka taimake shi a duniya da lahira. Sannan yake Ubangiji ta Allah yake kar ku taimaki juna akan abun da yake na sabon Allah, shine al-ithm, abun da yake na laifi, shine barin wajibi. Kar ka taimaka mutum akan barin sallah, ko barin azumi, ko barin zakka, ko barin kyautata wa al'umma, ko barin kyautata wa iyaye. Kar ka yadda ka taimaka masa akan wannan domin laifi ne. Sannan kar ka taimake shi akan wuce gona da iri, wato shine aikata munanan ayyuka. Kar ka taimake shi akan wannan, kar ka taimake shi akan ta'addancin da yake yi, akan sata, akan fashi da makami, akan zaluntan bayin Allah da yake yi. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar, kar ku karkata zuwa ga waɗanda suke azzalumai sai wutar jahannama sai ta shafe su. Saboda haka wannan ka'ida ne, duk wani abun da zai taimaka akan alkhairi, akan kyautatawa, akan da'a wa Allah ta'ala, to wannan taimakon ana maraba da shi. Amma duk taimakon da zai saba wa shari'ar Allah, to ba yadda ka taimaka wani akan sa ba. Ba za ka taimake shi akan wata buƙata sa wanda take ta haramun ba, don Ubangiji ta'ala ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Yasa duk wani abun da za ka yi ka taimaka wani ya aikata haramun, ko sayar masa abu da za ka yi in ka tabbata cewa haramun zai aikata da shi, to haramun zai ka sayar masa. Bai halatta ka sayar masa inabi ba in ka san zai giya da shi. Bai halatta ka sayar masa dawa in ka san giya zai yi da. Bai halatta ka ba shi hayan gida idan ka san zinaje zai dinga yi a gidan. Bai halatta ka ba shi wato hayan gida ya zo yana sai da giya a ciki ba. Duk wani abu na sabon Allah, to kar ka sayar masa, kar ka taimake shi, kar ka masa dakon giya daga wannan garin zuwa wannan gari domin ka taimaka a kan ashariya. Kar ka masa dakon makamai don ya je ta'addanci da hujjar cewa ya kai biyan ka zai yi. Idan ka yi haka ka taimaka a kan ta'addanci, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kama ka a kan wannan. Saboda haka ka'idan shi ne كل ما يؤدي الى الحرام فهو حرام ابن ده زي كان مسلم زوا ga haram to haram abun da zai taimaka wajen aikin alkhairi kuwa wannan abun shi ma alkhairi ne kaida da malamin fiqh suka sa kan wannan wanda ta kunshi duka bangarorin guda biyu shine alwasa'il da ha akamul mafatih hanyoyi da ake bi wajen yin abu to suna da hukuncin abun da ake so kai idan haramun ne za a aikata to hanyar da za a bi kafin a je haramun shi ma haramun idan abu ne na alkhairi za a aikata hanyar da za a bi a je wannan wurin shi ma alkhairi ne akwai dada a cikin wasa'ilul akam kal maqasid wa kum bi hada hukmi lil zawaij saboda haka karkar da ka dauki hanya ta ainihin wato haramun ko taimako na haram hadisi ya tabbata a musnad bazzar da isnadi hasan mazala ta sama ce addalu ala alkhairi ka fa'ilihi duk wanda yake nuni akan wani abu na alkhairi to kamar mai aikatawa idan ka kudaitar da mutum akan aikin alkhairi da yayi za a baka lada kamar yadda za a bashi idan ka nuna masa aikin alkhairi yayi za a baka lada kamar yadda za a bashi in ka taimake shi akan aikin alkhairi kai ma za a baka lada kamar yadda za a bashi lada manzala ta sunna ya faɗa a hadisin muslim din cikin hadisi yake man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu ila yawm al-qiyamati la yanqutu dhalika min ujurihi shay'a wato duk wanda ya kira mu ya kira mutane zuwa ga shari'a to za a bashi ladan waɗanda suka bi shi akan shari'ar nan har duniya ta tsaki kuma ba tare da an tauye wa wannan lada ba idan ka fadaitar da mutum akan aikin alkhairi ko ka kira shi zuwa ga aikin alkhairi to ka in za a bashi lada dubu to kai ma za a baka lada dubu ne aika ta idan mutum dubu ne haka za a baka ladan nan dubu sau dubu saboda haka babu abin da yake da yawan lada kamar nuna mutane ayyuka na sanne ce man da'a ila dalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu athari man ittaba'ahu yawm al-qiyamati min ghairi an yanquta bi athari shay'a duk wanda ya kira mutane zuwa ga fata kuma za a rubuta masa al-ajri na adadin waɗanda suka bi shi akan wannan fatan a duniya ta tashi ba tare da an tura alakin wani ba idan ka nuna mutane hanya ta barna hanya ta sabon Allah hanya ta bid'a hanya ta shirka ta bata sai suka bi to duk wanda ya aikata wannan aiki in za a bashi alhaki dubu to kai ma ka za a rubuta maka wannan alhaki dubu idan su dubu ne za a rubuta maka alhaki miliyan ya dubu so dubu saboda haka sai mutum ya ji tsoron Allah ya daina kira mutane zuwa ga fata ya daina nuna mutane hanyar fata ko taimaka musu abin da ya shafi hanyar fata ubangiji ta Allah yake wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne ga dukkan wanda ya saba masa tsoron Allah shine yake hana saba wa Ubangiji subhanahu wataala duk wanda akwai tsoron Allah a zuciyarsa to zaka ga addinin sa yana tafiya a daidai yanda ake so kuma shine babban jari da mumini yake da shi saboda wani jari da yake tsoron Allah shi jarin ka na kasuwanka ko na neman abincinka wannan dun nafila ne ka kula da jarin ka na tsoron Allah karuwa yake ko raguwa yake idan karuwa yake ka tsara himma idan raguwa yake kuma ka kama kuka ka koma zuwa ga Allah ta'ala domin ya karu wani yake يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله او دام الصفات راح يمكن يدعي سوا جاري نا كذلك نا تريبان كذا يو نا تريبان كذا يكي تو تورون الله شيء في يير ريبان كذا باك دو ني جاري دي وجي تورون الله باك دي ريبان دي يكي تورون الله وانا شيء ذاك فارة دوبا هذين كفارة دوبا دي يكي شبو مكا يا عينيهم واتو جاري بيكي الله من سننين قفوهاني بذكا وانتا واتو عينيهم يصاب مكا sai dai idan ya tsoka koma zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ce ko iman alaikum
surimat alaikum almaytat wadam wa lahmul khinzir wa ma illa li ghayril alibi wa ma illa li ghayril alibi wal munqalat wal mawqudat wal mutawad والنطيحة وما أكل السبع إلا ما نسيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
Ubangiji Ta'ala ya ce hurrimat alaikumul maitah, an haramta muku cin mushi wa damu da shan jini wa lahmu da khinziri da naman alade wa ma uhilla li ghayrillahi bihi, kuma an haramta muku abinda aka daga murya aka ambaci wani Allah da shi, da aka zo yanka sai aka ambaci Jesus ko aka ambaci gunki ko wani malami ko shi, wal munkhaniqatu an haramta muku dabbar da aka shaƙe ta har ta kusan mutuwa, wal mawquzatu da dabban da aka jefe ta ko aka buge ta har ta kusan mutuwa, wal mutarajjiyatu da dabban da ta gangaro daga sama ta fado har ta kusan mutuwa, wal nadihatu da dabban da ƴar uwarta ta soke ta da kafunta har ya zamana ta kusan mutuwa saura kaɗan, wa ma akala sabau da abunda wato za ko ka suka ci, shine zaki ko damuka ko kura suka zo suka dinga ciccinye ta suna ainihin yagan nan su yagi nan, sai zama kawai saura motsi take ta kusan mutuwa, dukkan wannan haramun ne ko da kun yanka ku ci, illa ma zakkaitum sai dai abinda kuka sane shi da rayuwarsa, yadda in kuka bar shi kila zai iya jinya ya warke sai kuka yanka, to wannan za ku iya ci, wato bai kai gargaran da za a ce wannan an cire tsammani zai rayu ba. Wa ma zuhiha ala nusubi, an haramta muku cin dabban da aka yanka wa gumaka ko aka ambaci sunan gunki aka yanka ko kuma an yanka don gunki ne, shi ma kada ku ci. Wa an tastaqsimu bil azlam, an haramta muku ku nemi rabonku da kyauro, shi ne wani abu da suke yi na neman sa'a, sai ka rubuta in tafiya za ka yi, sai ka rubuta tafiya, ka rubuta rashin tafiya, sai kuma ka rubuta ba koma, in ka ɗau tafiyan ka ga abin nan kanan da ya ka wurga ka ɗauki tafiyan to akwai sa'a kenan, in kuma ka ɗauki ba tafiya to ba sa'a, in ka ɗauki ba komai sai ka sake rubuta, ina nan mura ne na wato ainihin jahiliya. Allah ta'ala ce zalikum fitun, wannan fasikanci ne fitani daga sa'ar Allah subhanahu wa ta'ala, an haramta muku wa'innan abubuwan. Al-yawma kisallazina kafaru min dinikum, yau ne fa kafirai suka ɗebe tsammanin za ku bar addini, sun fidda tsammanin za su iya muku wani makirci ko su zo su muku wani shigo-shigo ba zurfi ko su zo su zoba ku a cewa kun yi rijiyar kun bar addini, yau kan sun ɗebe tsammani don sun tabbatar da addini ya riga ya shiga zuciyarku ya zauna. Wala takhshawhum, da haka kar ku ji tsoronsu, wakhshawni ku ji tsorona in ji Ubangiji Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, yau ne na cika muku addinin ku in ji Ubangiji Ta'ala, a ranar Arfa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Arfa, wa atmamtu alaikum ni'mati, yau ne na cika muku ni'imata ita ce addini, wa raditu lakum al-islam dina, na yarda muku da musulunci shine addini, babu wani addinin da Allah ta'ala zai karba in ba addinin musulunci ba. Fa man yadurra fi makhmasati, duk ya shiga halin lalura fi makhmasati addinin wa bi sanani, ya samu abun tiba sai mushe gaira mutu janifin da izmin, ba yana mai karkata zuwa ga laifi ba, ba wai da gangan zai ci mushin ba, lalura ne za ta sa ya ci. Fa inna allaha ghafurur rahim, Allah ta'ala ya gafarta masa cikin kawai, rahimun ya ji tausayinsa ya halatta masa saboda halin da yake ciki na lalura. A nan Ubangiji Ta'ala ya ambaci abubuwan da ya haramta mana da kuma rungume da aka yi idan mutum ya shiga halin lalura. Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikumul maita, an haramta muku mushi. Abin da ake cewa mushe shi ne duk dabban da ta mutu da raƙin kanta, shi ne ma mata har ba an fi ita da kanta ta mutu ba tare da an yanka ba, ka kama abin nan girgima tana ta motsa kafa har ta mutu, ko ka zo ka samu ta mutu kawai ba ka san sau da ya sa ta mutu ba, to wannan mushe ne haramun ne. Ko kuma wani ya buje ta wani irin duka har ya kashe ta ba ta hanyar yanka, ma'ana dai duk dabban da ta mutu ba ta hanyar yanka irin na musulunci ba, to suna wannan dabban mushi. Ko dai ta rashin lafiya ta mutu ba a san me ya kashe ta, kuma ba ta guba ta sha ta mutu, ko kuma a zo a sassare ta, ko a kaɗe ta da mota ta mutu, ko a buge ta, ko ta shaƙe ta mutu, ko a yanka ta ƙiya ko a fasa kanta din yadda aka yi dai bayan ka ne irin da musulunci ba to sunan ta mushi ko za ka idan ta mutu haramun ne a ci wannan dabban ta shiga cikin al-khaba'is wato abubuwa wanda suke na karanta masu cutarwa Allah ta'ala ya sani cewa dabban da aka yanka ita ce naman da yake da lafiya idan ka yanka jinin nan ya zuba to naman da yake ne ka ci da cutar da kai amma idan kuma ba a yanka ba sai ta mutu ba a yanka ba ko goronta da jijiyoyin wuyanta ba jini ya zuba ba to shakka babu wannan dabban cuta ne Ubangiji ta'ala ya haramta ta zama khabisa inda za ka ci za ta cutar da kai ka sani ko baka sani ba to dukkan abin da zai cutar da dan adam Ubangiji ta'ala ya haramta shi ya ci ko ya amfani da shi saboda Ubangiji ta'ala yana tausayin bayinsa fiye da yadda suke tausayin sa inda Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan inna Allaha kana bikum rahima Allah yana tausayin shi ce wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka kar ku jefa kanku a cikin halaka shi yasa duk abin da zai cutar da kai ko kana da aya ko baka da shi ko kana da hadisi ko baka da shi to wannan abun haramun yasa haramun ne ka sha guba haramun ne ka sha maganin jira saboda in ka sha za ka mutu saboda me saboda zai cutar da kai kuma babu aya ko hadisi da ka haramta guba amma akwai ayan da ta haramta ka kashe kanka ko ka hada ka kanka ko ka cutar da kanka sai zama haramun ne kake to shi yasa mu shi haramun ne saboda yana cikin al-khaba'is ba kamar yanda wasu suke cewa suka samu manzara suka sanar da ta suka ce ya rasulullah yanzu za a ci abin da dan adam ya kashe ba za a ci abin da Allah ya kashe ba wai shi mu shi yankan Allah ne ba za a ci yankan Allah ba sai a ci abin da dan adam ya yanka ka tare shi gane wani wanda dan adam ya yanka ma yankan Allah ne Allah ne kashe shi wannan kuma ya mutu ba ta hanya ta shari'a ba ba ta hanya ta lafiya ba yasa Ubangiji ta'ala ya haram to mu shi haram amma an ware wasu dabbobi su kuma ya halaka a cikin su kamar dabbobin ruwa dukkan dabban da take rayuwa a cikin ruwa a nan ne a jinaman ta ko da ta yi gumburu a saman kogi ko ka fito da ita ta mutu a sarari saboda ba ta cikin kogi a nan ne kake kamar kifi sai dama ka je ka sai kifi da ransa ka zo ka ajiye shi a kwano har ya daina motsi daga mutuwa ne ko ka sassare shi yana motsi ya halatta kake saboda shari'a ta haramta aka ga dan haka nan duk abubuwan da suke cikin wato ainihin ruwa sai aka yi tsabani ga dabbobi guda biyu akwai insiyul ma'i da khinzirul ma'i wato dan adam ne ruwa akwai ta dabba ruwa kamar mutum take ko suka ce za a ce suka ce ba za a ce me yasa za a ce an halatta cikin naman ruwa me yasa ba za a ce ba yayi kama da dan adam ai ba a cikin naman dan adam haka nan al-hazir na ruwa aladin ruwan kenan ko suka ce za a ce saboda maza sun ya ce halal ne dukkan dabbobi na ruwa wanda suka ce ba za a ci ba ai yayi kama da al-hanzir na gida saboda haka ba za a ci ba to sai muke kiyaye wa'annan guda biyun kawai don fita daga shakka amma duk sauran dabbobin ruwa halal ne wa'un ka same shi a kan ruwan ya mutu ko kai ka fito da shi waje ya mutu ko ka kashe shi a cikin ruwan ya halatta hadisi ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud da wani sahabi ingantacce daga Abu Huraira yace wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma fa in tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u min ma'i al-bahr ya rasulullah muna hawa saman kogi a jirgin ruwa sai zama dan ruwan da ke tare da mu kadan ne in mun ce za mu yi alwala da shi za mu ji kishirwa kuma ka san ruwan kogi yana da kishiri ba za ka iya shan sa ba yace to za mu iya yin alwala da ruwan kogi shi ma mai tsarki ne maza kuma yake huwa tahuru ma'uhu al-hill mai tsafta ai ruwan kogi ne tsarkakewa ne ne ma nan a tsaho ne tsarkakewa ne ne tsarki ne mai tsarkakewa za ku yi amfani da shi kuma al-hill mai tsafta sai ya kara musu wani kimin da ba su tambaya ba yake duk abin da ya mutu a cikin kogi halal ne kawai ka kama ka ci ko ba ka san sunan dabbar ba kana ta yanka kai ta cin nama ta halatta wannan hadisin hadisi ne ingantacce sannan haka nan an halatta cin fara ko da ta yi mushi saboda hadisin da manzala ta ke cewa uhillat lana maytatani al-hut wa al-jarad hadisin ibn majah ina cikin hadisi manzala ta ce an halatta mana cin mushi guda biyu shine al-hut kifi wa al-jarad da fara shi fara ba ruwa yake ba kifi kai na cikin ruwa amma fara ba a cikin ruwa amma ya halatta shi amma malikiya sun yadda za a ce amma suka ce ki ayyanka sauran malaya suka ce ko ba ayyanka fara ba za ka iya ci su ko malikiya suka ce sai ka yanka saboda haka in ka kawo fara sai ka kira yaranka su rike maka ka nemo ka ka yanka ce ko ya ka nemo su matasa majiya karfi su ke ce masa ka za a yanka fara in ka rike ta hannun gaba kawai shi ke nan suka ce duk haka za a yanka yanzu a yanka shi ne kai ki bila ka kashe ta kawai ko ka babbanne hukumar ta tare da bismillah ko ka cike kan tare da bismillah ba doka za ka yanka ba amma da ke wani inganci ba sai ka yanka ba ko ba ka yi bismillah ba in ka tafi fara za ka iya ji saboda hadisi ya halatta abu na biyu wadama haramun ne ka sha jini ko ka ci jini jini yana iya shan ka kuma ana iya cin ka ko ba za ka kurɓi jini ba ko na ɗan adam ko na wani ko dabban da ya halatta a cikin naman ta ko ba an yanka ko kafin a yanka jinin da yake kuranya ka ɗebe shi ka sha haramun ko kuma ka daskarar da shi ya zama kamar hanta ka gasa a ga ci za ka yi kenan haramun ne akwai masu yin haka to haramun ne saboda ubangiji ta'ala ya haramta shi to amma jinin da aka haramta a ci shine addamul marfu jini mai kuranya wato ba jinin da yake makani a jikin nama ba irin jinin da in ka sa nama a ruwa za ka ga yana bubbuga ruwa na yin ja wannan ka ci kawai ba a nan mana ba shi ake nufi ba Aisha radiyallahu anha ta ce mukan girka nama mu ga sufra wato ko da kafin jini yana haurowa sama kuma mu dafa mu ci ba tare da mun yi inkari ba saboda ba shi ake nufi ba ana nufin jini tsantsansa wanda yake wato mai gudan mai abin nan mai kuranya kamar yadda Allah ta'ala ya kayyade wannan itlaqi da yake jini kawai sai kayyade shi a suratul an'am yace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah ta kiya mutu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ba abin da na samu na haramun cikin abin da aka min mahayi a ciki sai dai mushi haramun ne a cikin mushi sai kuma jini masfuhan wanda yake kuranya wato tsabar jini kenan ba wanda yake haɗe da nama ba kana gasa jini kana hango nama na ɗan jini na ɗan kukuga a jikin nama ba matsala za ka iya ji amma shi jinin ka kurɓe shi ko ka tara shi ka daskarar da shi ka zuba shi wannan haramun ne na jaza ne ba ya halatta ubangiji ta lafi fa innahu rijsun na jaza ne haka nan nama alhazir da sauransu wanda za mu ɗauka sa to kenan ba a shan jini ba a cin jini kuma jini na jasa ne kenan ba a saida jini haramun ne ka saida jini sai a mutum zai saida jini kamar ya je asibiti ya je a ɗebi leda ɗaya a bashi 2000 ko leda biyu a bashi 4000 haramun ne kake ci saboda jini na jasa ne duk abin da yake na jasa ne malamai sun yi ijtima'i babu sabani a tsakanin malamai haramun ne ka ci kuɗinsa haramun ne ka saida shi saboda haka kenan idan mutum zai ba da jininsa asibiti sai dai ya ba arziki ta bini zai amma bai halatta ya je ba akwai wanda ya talauci ya dan buge su sai wuce ya zabi to ya jale da biyu a jikin sa ya dan samu dan 2500 wannan haramun ne gara ma ka je kai dako ya fi maka alheri je kai aikin karfi lafi domin najasa ta fiyar jini najasa ne da lafi alqurani fa innahu rijsun najasa ne duk abu ne da haramun ne a bai dai amma sai dai ka taimaka amma wanda ya shiga halin lalura in ya rasa mai taimaka masa da jini kuma ga nasarwa ya halatta ya don abdururatu tubihu al mahdurat lalura ina halaka abun da yake na wato ainihin na haram ya halaka ka saya ba ya halaka ka fiyar ba amma ya zama ne za a kara mutun jini ba sai sa wanda zai ba ki kuma ana ganin zai halaka kike nan ga nasarwa sai ya fiya kawai da an shiga halin lalura amma kawai ta lalura ne da kai da zaka je ka fi da jini ba ko zaka sai dai ka bayar fi sabilillah ubangiji ta'ala yace wa lahma khinziri wato da nama da abun nan da naman alhazir shi ne naman adadi shi ma haramun wato anan Allah ta'ala ya ce naman alhazir haramun ne shi ne wa lahma khinziri ana nufin dukkan yanki na alhazir saboda galibi naman ake ci shi yasa aka haramta aka ambaci naman min babu idlaqin juz'i ne bi iradatul kulli a faɗi wani yanki ana nufin gaba daya saboda haka ambaci naman ana nufin fatan ma haramun ne kashin ma haramun ne jijiyoyin haramun ne kitchen ma haramun ne ba za ka ce to bari in ci kitchen wato ainihin abun nan ba bari in ci kitchen alade ba shi duk da ba a faɗe shi ba kawai shi kashin alade suka baba a duk haramun ne kamar yanda na mushe haramun ne wannan ma haramun wasu sun zo sun tambayi manzon Allah suka ce ya rasulullah mukan dauki kitse na mushe muna shafa wa jirage ruwa sannan kuma muna yin fitila da shi wato suna sai da shi sai a narkar da shi sai a je a yi abin nan a cika shafawa katakon jirgin ruwa don kar ya fake sai a dinga sa fitila kamar yadda ake sa kanadir ana fitila da shi shin wannan halal ne ko haramun manzon Allah sun wayi ce la kar ku aikata haka kuwa haramun haramun saboda bai saboda wayo ne kai yadda Allah ya cije wa Yahudawa da aka haramta musu kitsen wato abin nan mai sunansa kitsen hakumi sai suka je suka narka da shi suka dinga sai da shi suna cin kuɗi ka ga kenan sai suka ce ai an haramta mana ci ne to bari mu je mu sayar mu ci kuɗi an haramta maka mushe sai ka ce bari ka sai da mushe ka rage asara ka ci aka ci kuɗin kaga kai wa Allah wayo kenan haramun ne duk abin da aka haramta kai amfani da shi to haramun ne kuma ka sai da shi sai dai an halatta wani yin amfani da shi ko ba a halatta ba to da aka mushe haramun ne ya halatta kai amfani da shi saboda haka nama alhansir da kitsensa da fatansa da kansa da komai nasa haramun ne saboda akwai cuta yana cikin haba'i akwai wasu ƙwayoyin cututtuka a cikin nama saboda haka duk mai cin wannan nama ya sani cuta yake ci kuma hankalinsa zai zama irin na alade za ka ga duk mai cin mushi ka lura za ka ga kamar wani dabba yake haka mai cin naman alade za ka ga bai da hankali bai da wayo ana gan shi kamar dabba ne da har nan ma ba kowa ne yake cin mushe da naman alade ba saboda za ka ɗauki irin ɗabi'un cin waɗannan dabbobi shi ya sa musulunci ya haramta hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man da'iba bin nadashir fa ka'annama sabaqa yadahu fi lahm al-khinzir wa dami duk wanda ya wasa da dara to kamar ya sa hannunsa ko ya rine hannunsa da naman alhanzin ne da jinin alhanzin haka jini ma haramun ne dine ne dara shi ne kamar dido kamar karta wani abu ne da ana tace da shi kuma ana wasa da shi duk abin da ake tace da shi haramun ne kai kuma kai wasa da shi in kai wasa da shi kamar ka je ka shafuta hannunka ne da naman alade da jinin alade ka ga najasa ne haramun ne to haka nan ba za ka yi wato wasa da shi ba saboda haka kamar yadda ba halatta a yi tata ba halatta a yi wasa da kayan tata sannan hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim ko sahihu bukhari da muslim manzon Allah ya ce inna Allah harrama bai al-khamri wal maytati wal khinziri wal asnan fa qila ya rasulullah ara ayti shuhum al maytati fa innaha tutla biha sufun wa tudhanu biha al julud wa yustabahu biha wa yastabahu biha an-nas qala la huwa haram an tambaye manzon Allah kuma Allah manzon Allah ta sama yace Allah ta'ala ya haramta sai da giya saboda ai haramun ne na kyara ya haranta sai da mushi ya haranta sai da alhanzir shine alladhi ya haranta sai da gumaka duk wayannan haramun ne a yan fa'in da su saboda ka haramun ne a sai da su sai aka ce to ya rasulullah ai kitsen mushin nan ana shafawa jirgin ruwa ana shafawa a cikin fata don ta laushi ana yin fitila da shi to yaya hukuncin sai ce kada ku yi shi ma haramun ne inda an haramta shi an haramta amfani da shi gaba daya sannan ubangiji ta halaka wa ma uhilla li ghayrillahi da abin da aka kaza murya aka ambaci wani Allah da shi wato da aka zo yanka maimakon a ce bismillah sai aka ambaci sunan gunki da sunan gunki ko aka ce dizo ko aka ambaci sunan wani wali ko wani shi ko wani ne mutum ko ma dutse aka ambata shi abin da aka ambata shi dai ba Allah ba to an sa shi ka ci gabari saboda yanka ibada ne yanka ibada ne kita da sunan Allah ake yin sa ko da aka idan an ambaci wani abubuwan to kuma an ambaci wani suna daban ba na Allah ba an yi wa Allah shirka a wannan ibada ne wal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to da haka da sallah na da yanka na da abin da nake a rayuwa ta da ba musu jinna Allah ne subhanahu wa ta'ala to da haka yanka ibada ne karke wa Allah shirka a cikin yanka to sai a tambaya idan mutum ya yanka dabba bai yi bismillah ba ya halatta ya ci ko bai halatta ba idan mantuwa ya yi mafi yau malamai suka ce za a iya ci musulmi ne yanka dabba amma sai manta da ya bismillah ba za a ci don abin da aka hana shi ne ka faɗi sunan wani abu daban nan ne kai wa Allah shirka amma idan ka manta ba ka yi bismillah ba kuma ba ka ambaci sunan kowa ba ka yanka dabba to za a ci wannan dabban idan ka gangan ne kuma ka bari ba mafi yau malamai suka ce ba za a ci ba amma Imam Shafi'i ya ce za a ci saboda hadisin Aisha radiyallahu anha sai ya rasulullah wasu mutane sababbin musulunta sukan zo mana da nama a gashi ko a jiki sai su kawo mana mu ba mu sani ba sun yi bismillah lokacin da suka yanka ko ba su yi bismillah ba to za mu iya cin wannan naman banza Allah ta kuma ya ce sammullaha fa kulu ku ci ku amhaji Allah ku ku ci sammu antum wa kulu ku ce bismillah ku ci kawai ka ga wannan bismillah ya ce cin ka ci nama ne ba ta yin sammu kenan ko sun yi bismillah ko ba su ci ba za a yi sai zancen da ya fi zanci amma mustahabi ne ka yi bismillah in ka zo yanka in ka zo yanka gaba amma idan baka yi bismillah ba ka manta ko da gangan ya halatta a ce a shari'a saboda wannan hadisi na na Aisha radiyallahu anha to sai Allah ta'ala ya jero wasu dabbobi yake wal munkhanika dabban da aka shake ta da igiya misali igiyan da aka daure ta da ita sai ya shake wannan dabban kawai da ka zo ka samu dabba tana harbi harbi wannan shakewan ya zarta makasanta bi ma'ana ya zarta makasanta in ta jaje ta zuwa wasu mintoci za ta mutu ko baka yanka ba wannan dabban har ka taba ta ta jale ta mutu kawai in kuma ka yanka to ka taimaka mata ne ta kare ta da wuri amma ba za ka ci ba wannan an haramta ita ce al-munkhanika wal mawqudatu da kuma dabban da aka buge kamar a ce an buge ta da wani itace ko an buge ta da mota ko jini ya faɗo a kanta sai yanda idan ma baka yanka ba zuwa wani lokaci tabbas za ta mutu wannan dabban ko kayan ka ta ba za ka ci ba ko kayan ka ko bismillah kai kayan ka ba za a ci ba saboda ai ta zai wannan abun ya zarta makasanta shi yasa idan ana tafiya a hanya sai mota ta buge dabba to ba wai sauri za a yi a kawo ka ba a'a a dubo ne irin bugewa kai idan bugewan da za a iya jinyan dabban da tashi sai kai kuma ka ga ba ka buƙatar jinya za ka yanka abun ka sai ka yanka in kuma dabban nan ana tunani nan da dan minti kaɗan za ta mutu ba ya riga an kashe ta an riga an kashe ta mota ne kashe sai yanzu ka yankan ka bane domin bugun da aka mata ya riga zarta makasanta ko ka yanka ko kar ka yanka dabban nan za ta mutu saboda haka wannan ba za ka ci ba ko ka yanka sai dai ka kare ta ka kare za ko ka ce maka mata ka kare ta amma ba za a ci naman ba to kurkure da ake shine da zara an buge a kawo ka sai ka ga an yanka fa ba a duba ma wani irin rauni ba ana ita ke mawkuta ita ma mushe ne ba a abin nan ba a ce wal mutaraddiyatu da wanda ka gangaro daga sama ko daga saman jini ta fado ko daga saman dutse ko daga ƙasa ta fada rijiya amma ta je ta ji rauni da galibin zato dai ba za ta rayu ba in an bata zuwa ɗan lokaci za ta mutu to ba za ka yankawa ko ka yankawa ba za ka ci ba ta zama mushe sai ka bata ta ƙare ta amma idan raunin ba yi da yawa ta yanda za ta iya jinyanta kai kuma shi za ka tsaya tana jinyan akuya ko cibiya sai ka yanka kayan ka kawai shi kenan wannan ya halatta wannan dai hatu da tabban da yar uwar ta tunkure ta ta tunkure ta ta soke ta da kawo misali har ta tinta kayan cikin ta ko ta kwakule mata abin nan ko kwaluwan ta ta yanda dai ba za ta rayu ba da wannan dabban ba za ta yanka ba in ka yanka ma mushe ne kawai ka tsari ta ne amma dama tana kan hanya ba yankan ka ne ya kashe ta ba wancan dukan shi ya kashe ta sai dai idan sukan da ya mata aka mata a wani bangare ne a kafanta ko wani bangare na jikinta yadda za a iya jinyanta ta rayu mafi rinjaye da to dai ba zarta makasanta ba tana iya rayuwa sai ka yanka ta wannan za a ce wa ma akala sabu da abunda za ku ka suka ci suka rike da mun ce zakuka shine abu wanda yake fika kuma yake tumbi wato zaki ya shiga da musa ta shiga da dukkan dabbobi wanda suke farautan dabbobi dabba ne ta bi abin nan barewa ko gada ko akuya ko tumbiya kama a ce zaki ko da musa ne yana ta yaga naman ya ginan har ya tare bin dabba ya baba ke cikin ko wuyan aka cinye amma dai tana nan tana ta motsi bata ga mutuwa ba ba za ka zo ka kawo ka yanka ka ce za ka ci ba domin wannan zaki ya riga ka ce in an bata ma mutuwa za ta yi amma idan tule ta tai ta dan yaki dan cinyan ta kadan ko ni bangare na dan naman ta wanda za ta iya jinya ta rayu sai ka zo ka yanka to wannan kan ya halatta ka ci ba ta daga cikin wato ma akalan sabab to sai Allah ta ala ce illa ma sakai sai dai abin da kuka same shi da rayuwarsa kuka yanka shi, rayuwar da zai iya tsorewa a mafirin jayar da so kuka yanka, wannan ya halatta ku shi ne illama zarkaitun a fassara da ta fi yin nan sai illama a zarakkumuhu mustaqirral hayati fa zarkaitun, sai abin da kuka same shi ne tabbataccen rayuwa sai kuka yanka shi, to wannan kan za ku yi. Malamai sun yi sabani dangane da wannan istisna illama zarkaitun. Ko suka ce istisna'i ne munkadi bai da alaka da na baya, sai zama waɗannan dabbobin da aka buge kenan, ko an zarta baka san su ko ba zarta ba in kai ka bara ka ci, wannan sun san anani a nan guri. Ko suka ce istisna'i ne mustafidi, yana da alaka da wancan karatu na baya, sai zama idan kun same su da rayuwar su rayuwa mai iya dorewa sai kuka yanka za a ci, amma idan rayuwar kawai saura dan kadan ta kare ba to wannan ba za a ci ba. Wannan fassara ita muka rinjara akan sa ne tafsirin wannan kalmomin gaba daya. Idan istisna'i ne mustasni, abinda ake cewa istisna'i mustasni shine an yakuna almustasna min jinsil mustasna, ya zama abinda aka toga shi yana cikin jinsin abinda aka faɗa a baya. Kamar ka ce jaa alqawmu illa zaidan, mutane sun zo sai zaidu ne bai zo ba, kaga je zaidu yana cikin jinsin mutane. Kaga illa ma zakaitumun, sai abinda kuka yanka to ne irin wa'incan dabbobin kenan, ma'anarsa sai abin da kuka same shi mai tabbataccen rayuwa sai kuka yanka, to wannan kan za a iya ci. Saboda istisna'i ne muttafiqi inda ke wal asri innal insana lafi khusrin, suka ce illa alladhina amanu wa amilus salihati, to kaga dan adam yana cikin asara ta ka ce wanda suka yi imani suka aiki na gari, masu imani da aiki na gari suna cikin jinsi dan adam ne, suna cikin jinsin lada cikin mutane ne aka waro su, to wannan kaga istisna'i ne mustasni ne. Amma istisna'i munqati shine an yakuna almustasna min ghairi jinsil mustasna min, ya zama abun da ka waye ba cikin abun da aka ambata ba. Kamar ka ce jaa alqawmu illa himaran, mutane sun zo sai jaki bai zo ba, aka jaki ba cikin mutane, kawai abun da nake son ka ce mutane ba sun zo sai dai jaki bai zo ba, lakin alhimara lam ya'ti, jaki bai zo ba kawai, ba ka ba kana nufin ka ware shi daga cikin mutane, wannan shi ma akwai shi a larabci ya halatta, amma dai wannan ba irin sa bane. Ubangiji ta ala ya ladina amanu la ta'khudhu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, ya ku wanda kuka imani kada ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da barna sai dai ta hanyar kasuwanci, to kaga cin dukiya ta hanyar kasuwanci ba cin dukiya ta hanyar barna ba, don wanda ana nufin karkar dukiyar nan uwanka ta hanyar sata ko ta hanyar kwace ko ta hanyar ta'addanci, sai aka ce amma ta hanyar kasuwanci kake, to kasuwanci ko cin dukiya ne da daɗin rai, ciniki za ku yi ka bashi ya baka, to kaga wannan istisna'i ne munqati ba yi da alaka da wancan, kamar sabuwar magana ne kar ku ci dukiyoyinku da barna ta hanyar sata da kwace da saga da ta'addanci, a abin da ya kamata shine ku dinga yin kasuwanci, ku dinga yin kasuwanci, wannan cin dukiya ne da daɗin rai, cin dukiya ne da daɗin rai. Haka ne a cikin maganganun Larabawa an samu akwai irin wannan, sai yana cewa wa balbatin laysa biha anisu illa li afira wa illa ji, yawa gari za ka je ka same shi bai da mai wanda zai ji mai maka kewa a ciki, wato ba mutum a cikin gari, sai ce sai dai kwakwane da fararen raƙuma, to ka ga ƙauna da farin raƙumi ba a cikin abin da ake ɗebe kewa da shi, kenan baya cikin almustasna din, saboda haka kenan wannan wata sabuwar magana ne, mana ya zo garin ba samu ko mutum ne wanda za ka ɗebe kewa da shi, in banda fararen raƙuma da ainihin kofa ne ba abin da yake gari, kaga kana bayani ka ne kawai ba wai ka ciro ba, kana nufin wai fararen raƙuma da kofa ne suna cikin mutane ba ne, a'a ba cikin mutane ba ne, da cewa kai illal majanin ba kowa a garin sai mahaukata, to kaga mahaukata suna cikin mutane kuma jinsin mutane, kenan zance mafi inganci illa ma zakaitu, ma'anarsa illa ma adraktumuhu mustaqirral hayati fa zakaitumuhu, kar ku ci wa'innan dabbobi da aka buge ko aka shaƙi ko a suka gangaro daga sama ko zaki ya cinye su, kada ku ci su sai dai idan kun same su suna matabbatar rayuwa kuka yanka, wato suna da rayuwar da za ta iya ɗorewa nan gaba a mafi rinjayen da to sai kuka yanka za ku ci, amma in kun tabbata dabban nan kowa ya zai gani haba wannan kai ta riga ta kaji ba za ta kai labari ba, to bai halatta ta yanka ba. Na fata mun fahimta, kuma waɗannan dabbobin su ne aka musu wannan hukuncin, kar ka yi kiyasinsu da wasu, المنخنقة والموقوذة والمتردية والنحيات وما أقل القبول دبا دا تشاكي دبا دا أكا بوجي دبا دا واتو أكا أبنى تدنگر ولا قسما دبا دا إرقوة تتوكيسة دا كهو دبا دا واتو الزاقو كي سكرتيني توني وانت إنك ساميتا أحالين دا كوي كان أغاني ذات موتو دي تبا وكاتا ينكا ما ينكا ينكا ما بغاكا تيوا كادا ساباني دبا دا باتا دلاتيا kada lokacin da baka lafiya ta kallon kafar ta ko ba ta kika ka samu tana harjiya ce za ta mutu ko yar kasan ta nemo wuka maza maza ka yanka idan ka yanka ta har ba jini ya fito to ka fi abun ka kawai dan ba ta shiga cikin wannan guda biyar din ba a zamanin manzala ta sallama ko ta baiwa tana kiwon dabbobi sai wata dabba ta zo za ta kasa ta nemi wuka babu sai ta samu dutse da kaifi sai ta zo ta yanka wannan dabban ya ka gaya manzala ta sallama fa dabba ta zo ba ta da lafiya za ta kasa a wurin kiwo wannan baiwa Allah ta samu dutse mai kaifi ta yanka dabban wanda za ta ma yace ku ci ma an harar jama wa zikra sallallahi alaihi fa kun duk abin da yake zubda jini kuma an ambaci Allah aka yanka a cikin wani ba dole sai mu ba duk wani abu mai kaifi wannan shi kan dabban da rikin lafiya ne yasa yake shure shure za ta mutu za a iya yanka ta amma in ya zama na kafin ka yanka ma ta gama shure shure ta sai ma ka sani kawai mushi ne ka yanka daga yanka ba jini kwata kwata ba wani motsi shike da wannan shi ma shiga cikin wayan can ta riga ta mutu kafin ka yanka ba kai ka kaje ba Allah ne ka sabun ta to da haka ba za ka ci ba za ka ci wannan dabban ba bangiji subhanahu wa ta'ala yake wa ma tu biha ala nusuk da duk abin da aka yanka akan gumaka ko da tsan gunki ko kuma an yanka domin ibada don sukan dauki gunki abin nan dabba ko akuya ko tinkiya ko rafi sai a yanka sai a je a aje wa gunki wai an ba wa gunki to kike ko ba ce zai yi saboda rike hankali ko kuma a bace sunan gunkin a yanka wannan duka haramun ne a ci musulunci da ya ta ba sannan sai ubangiji ta ala yace wa an tasqafimu bil asla haramun ne ku nemi rabon ku da Allah ta'ala ya tsaka ku ta hanyar amfani da kyauro al azlam shine kyauro dan uzara wato shine mutun ya samu wasu abubuwa guda uku kamar inda malamai suka fassara abubuwa guda uku ne sai mutun ya rubuta isal aikata wai na fi wani abu ne ko rubuta wani kasuwanci ko wani aiki sai ka rubuta aikata sai ka aikata sai ka bar ɗayan gindi idan ka nade ka warga za su sai ka zo ka dauka in ka dauki aikata za ka aikata kenan wai akwai ta'a idan kuma ka dauki latab alkarka aikata to ba za ka yi ba in ka dauki wanda ba ruwa ta kuma sai ka saki gode sa'a ka kuma wannan duk al'amura ne irin na jahiliya babu wanda ya san gaibu ya Allah to da ka abin da ya kamata shine kai tawakkali ga Allah ko ka istikara istikara manzon kuma ya koyar da istikara mai bakon wannan abu wanda ake a zamanin jahiliya ina yin na tsuntsaye ma sai ka zo ka samu tsuntsaye sai ka kore su wajen sun yi gabar to su biyan nan akwai sa'a ko abin da kai ne yi akwai sa'a sai kai sun yamma kuma babu sa'a kenan idan zo kai gabar da yamma suka tarwa sai kuma sai ka kaji da rabawa baka kani inda sa'a take ba to kai saka san gaibu ne ba kai saka san gaibu gaibu na Allah ne kai addu'a Allah ya sa maka wani alkhairi kai tawakkali ga Allah in da hadisi ya inna ta in da hadisi a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da Jabir bin Abdullah yake kana yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna surata min al-Qur'an manzon Allah yana koya mana istikhara kamar da yake koya mana sura na al-Qur'ani idan kana son zaka yi abu ka kasa gane al-jirin sa kore kin al-jirin sa kai na bila raka'a biyu sai kai addu'a istikhara ka roki Allah ta'ala in al-jiri ne Allah ya tabbatar da shi in ba al-jiri ba Allah ya tabbatar da maka Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa astaghfiruka min fadlika al-azim Allahumma ya'budna Allahumma in kunta ta'lam أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأجله لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي فصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير عليه سبحانه ثم أرضني به كي أدعو استخارة دومين صرف الله تعالى يزاب وقع بنيتنا وتؤدينا الخير أما كذا كجيك في ذاك وجزاء وأن دوئني ذاك جوجن بوكا كتي يدوبا مقا أفوي ساعة قبابا yanzu istikharan sai zama na ana zuwa wajen bokaye wai sai a ce istikhara da kuma kuma alhalin duba za su maka idan istikhara ne na shari'a to kai kadai ne za ka yi amma babu wanda zai maka kai ne za ka yi saboda haka idan wani zai maka to zai maka bokanci ne sai maka akwai sa'a ko ba sa'a sunan kawai aka ce idan kuma kai asaran kallolin ka sannan kuma kai asaran wato ainihin imani ba. Wannan kuma yace duk wanda ya ji wajen boka ya gaskanta shi akan abin da yake fara ya kafa cewa Al-Qur'ani. Dan ba wanda ya san gaibu sai Allah. Duk wanda ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu kana 40 ba za a karbi sallan ka ba. To za ka duk abin da za ka kai tawakkali ga Allah wa 'ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun mu'minin su dogara ga Allah. Wannan abubuwa al'amura ne irin na jahiliya musulunci bai yadda da su ba. Idan ka faɗa cikin su kuma ka sa rayuwarka a cikin timuwa kawai za ka gano sa'a ta wannan ɓangare za ka ji wajen wane malam wane duba maka kowa ne duba maka to daga nan kuma boka ya za ci kuɗinka rayuwarka za ta timo ce babu nutsuwa kuma babu tawakkali ga Allah kuma ba za ka cimma burinka ba za ka shiga cikin damuwa. Allah ta'ala ce zalikum fiskun dukkan wannan abubuwan fasikanci ne fita ne daga tsarar Allah subhanahu wa ta'ala. Yace al-yawma yakita alladhina kafaru min dinikum ayau ne waɗanda suka kafirce suka tsere kamanin za ku fita daga addinin za ku fita kun tabbata musulunci ya shiga wato ainihin zukatan dama su kafirai ai so suke musulmi su fita daga ne daga musulunci gaba ɗaya su zama daidai kamar da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa sun so da za ku kafirce kamar da suka kafirta ku zama daidai wa dina mai hudi so yake ka zama dan uwansa mai hudi sai ku shiga wata tare haka bana tsari haka kafuri to kan ka taba yadda da wannan kuma duk wanda musulunci ya shiga zuciyarsa to babu wanda yake ce doma shi ya fita shi daga musulunci in da ka dinka samu musulmi dai yayi ridda ya bar musulunci ya shiga wani addini sai ka samu kafurai mutum duk wanda suka musulunta suka shiga musulunci kullum kana ga mutane na musulunta amma zaunawa aka ce maka wani yayi ridda da musulmi shi yasa Hirakala daga cikin tambayoyin da yawa Abu Sufyan da suka je wajensa lokacin da ya musulunta ba yana so ya nuna cewa an zo da sabon addini manzo Allah ya zo da sabon addini sai ce zan maka tambayoyi daga cikin tambayoyin yace daga cikin waɗanda suke shiga addinin Muhammad akwai wanda yake barin addini saboda kyaman addini baya son sa sai ce a babu amsa shine babu yake to na tambaye ka kace babu to haka nan imani in ya takura da zuciyar mutum ba zai taba fita ba ba za ka taba jin kana kyaman addini ba sai dai son zuciyanka ya dauke ka kawai saboda son duniya ba za ka kuɗi ka bar addini musulunci ko wani abu daban amma ba wai kyaman addini ba in dai zuciyar ya riga ya shi dai imani ya riga ya shiga zuciyanka to saboda haka kafirai ai sun sani cewa maganar cewa musulmi su koma kafirci su bar addini su wannan bata taso ba sai dai za su yi musu tasiri su lalata musu wasu ɗabi'unsu na addinin musulunci ka bar addinin ɗabi'anka na musulunci ka koma wasu ɗabi'anka kana na musulmi ka wannan ka ana samun jima saboda rashin karantarwa ko rashin tsoron Allah amma dai a ce duk musulmi sun yi ridda ko mafi yawansu sun yi ridda ko a ce gari kaza yanzu an je sun bar musulunci za su shiga wato kiristanci ko wani addini daban sai wuya ka samu amma gari guda da shugabansu da sarkinsu ana zuwa musulunci da su gaba ɗaya sai mutum ɗari aka musulunta ko 200 a gari kaza da su da shugabannin su gaba ɗaya su shiga musulunci wannan tun a farkon musulunci ana samu kuma har yanzu ma ana samu saboda addinin musulunci in ya shiga zuciyanka to babu buƙatan ba ka ma tunanin wani addini daban ba za ka yi kusa wani addini ba saboda ka san babu wani addini wanda Allah ta'ala yake so ya yarda da shi in ba wannan addini ba sai ka Allah ta'ala ce fala takshawhum wa khawfuhum kar ku ji tsoron kafiran nan ku ji tsoro na kawai to sai su fita ku daga musulunci kan ki da mani za ku bar musulunci ba za ku kasance irin su ba saboda haka kar ku fita daga musulunci a suratul baqara wa ni ta'ala ce wa iyaya farhabun ku ji tsoro na ni kadai in sake faɗa ma da yake fala takshawu an-nasa wa khawfuhum kar ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na ba wanda ya sai cutar da kai wani tsoro ne yake sa shi ya bar addini ba shi ya sa addini na gaskiya amma ina gani akwai wani kafiri da zai iya cutar da kai wanda zai iya cutar da kai sai abin da Allah ya kaddara dama zai same ka ko duk duniya sun wani to da haka ka rike addinin ka gam ka rike koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne yake ka shi ne wato ainihin daukakan ka in dai musulunci har yana cikin zuciyarka to kuma ba za a zo a samu kana tsaki da addini ka ba amma in shiga zuciyarka ba wannan kan za ka iya ridda ma kamar shi dawa mai riga ya shiga cikin zuciyar ka ba wani ne kala ya kara mana imani da tsoron mana wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyi sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله wannan bai tambaya yake cewa malam tsoho ne suke da shi wanda a bara yayi azumi na wasu ƴan kwanaki amma bana bai samu yayi azumi na wasan sam yaya za su yi da azumin bara da kuma na bana yanzu kuma baya cin hankali shi na sam
bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa salam alaikum a dun mutumin da ya tsoho tsohon daga dai yin azumi ba abin da ya kamata ya yi shi ne yau. Abdullahi bin Abbas ya fassara wa ala alladhi yuqimu lahu bi yadin sa'amin. Sai ta yi kun hau ayya ta dawo kun wani kiyaye yin ta take rage. To ne to ba bi ke ba ta iya yi da wahala. To wannan za su tsaya saboda haka in mutum ya tsufa to dai ya azumi ba sai a dinga ciyar masa ko ne rana ce mun buya balle tana ma in bai san inda yake ba kan ai kaga ba yadda za a yi azumi. Na'am.
Wanda yake cewa malam an yi magana akan raba riba na kasuwanci jiya to malam asara fa asara idan aka yi waye zai yi asara
yana magana akan mubaraba da aka ce ka kawo kuɗi wani ya tura idan aka samu riba sai a raba muka ce wannan halin da duk malam da sun yi ijtima'i akan to sai sai idan an yi asara wa zai ɗauka dukkanin kuɗi wanda za ku ɗauka wanda kudin da wanda yake kasuwanci duk asara ta shafe su to sai a za a yi mai kudi asara ta mai aiki asara ta shafe shi don yanzu aka yi kasuwanci da aka ba ka shi sati ya ka samu an fati 100,000 ba za a ci gaba da kasuwa idan aka ci gaba da kasuwa sai aka zo aka samu an ci 200,000 yanzu 200,000 nan da aka ci riba a wannan mutanen ko shekara sai a ci 200,000 a ce 200,000 a ci aka kawo kudi kana kai ma asarar ta shafe ka don ka sha wahala na 100,000 wannan baka ci riba ka ba wannan 100,000 kuma sai ai ba to da haka sai an cika ta wannan gurbin asarar kafin a riba riba a nan gaba shi yasa asarar ta shafe ku gaba ne to za a ce mai jari yanzu da yana da miliyan ɗaya yanzu 900,000 ne jari sa sai kuma a zo a samu 200,000 kuma a riba ta kuma tare da kai ba kai ma asarar ta shafe ba kamar da asarar ta shafe wato ainihin mai jari to kaga idan aka ce ba wanda zai asara a ciki to wannan an koma a rimake shi mai kudi da zai asara ba ko an yi asara mai aiki dole ne ya yi kaga kudinka in an yi asaran 200,000 sai aka kara maka 200,000 ya kaci riban 200,000 ne to da haka inda za ka ci riba to za ka ɗauki asara al-dumu bil kulli kara ji min zaman duk wanda zai ci riba to ne zai ɗauki asara shi ma mai aiki yana ci riba ya ɗauki asara mai kudi yana ci riba shi ma zai ɗauki asara na
yace malam ka ja hankali wani aboki na da muke tare da shi a nan a yanzu haka yana nan shi Allah ya yi masa hali na yin aure amma malam ya ke aure amma kuma fa yana zina sosai yace yana nan ana malam don Allah ja hankali da Allah ya saka da alheri
to muna roƙon Allah ta ala ya shirye shi don gidi ta ala ya halatta aure ne domin kar a je a kwana cikin jini saboda haka aure shi ne mafi alkhairi Allah ta ce ya ma sharar shabani an yi sada a min kun za a saka da sabo inna rabbu lil basari wa atan lil farji fa man yastati fa alayhi bi sunu wa inna hu lahu bida du ya kun mata ta ku yi aure da mi aure shi ke ta karin sai idan ku kuma ka kare farji ko ka fada bi na ba duk wanda zai iya ba bai da kudin aure ya je ta asali to da ka haramu ne a wanda kake aikatawa kana shi da kanka a cikin halaka kuma auren nan sai guda a ce wai talauci ne ya hana mutum yin aure har zuwa wani lokaci a idan har ya kai ga za ka yi zina aure ya zama wajibi a kanka kuma maganan ka zaɓa sai wanki ko ƴar wanki duk bai taso a wuyanka to da haka ka je ka yi aure gwargwadon halinka akwai in ka bata 50,000 ma wallahi za ku yi aure akwai daurorin da in ka bata 50,000 za yi ta shi ne komai da komai na nan sai ga gare ka kai dakon sati biyu ka je ka zuwa kana da ko ba za ka hada 50,000 za ka hada saboda haka ka je ka yi aure kuma mazan su ma ya ce duk mutumin da yake son ya yi aure don ya kame Allah ta'ala zai taimake shi hakkun alazari hakki ne da Allah ya zaɓi da Allah ta'ala ya tura wa kansa cewa mutum uku zai taimake su daga ciki akwai annati yuridu al-afa mai aure wanda yake neman ya kame duk wanda zai kama sana'a din ya yi aure sai ya fada zina Allah ta'ala ta yi alƙawarin zai taimake shi
to da aka sai ka je ka nema ko ci irin mata ta yanzu ya zama wajibi ka aura don ka kuɓuta da kanka daga wannan wannan halaka amma dina ta dina ta kake bayan Allah ta'ala zai fushi da kai ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqatan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ina al-fashani anya ce ta mu Allah ta'ala zai fushi da kai da saurin wannan sannan bayan nan mutuncin ka zai zube a cikin al'umma ya zo baka da kima bayan nan za ka zo kuma su cututtuka wanda za ka zo kai mutuwa mulaƙanci za ka zo a ce ya yi abin nan ciwon ne ya kama shi saboda yana neman mata ne zai zama baka da wani kima a cikin al'umma sannan zai yana kawo talauci talauci kullum cikin buƙata kake ko Allah ba ka kuɗin ma buƙatanka ba za ta biya sannan zai yana sa mutum ya zama ba yi da wato mutum ya zamana bayan da haske kwata-kwata ne imani a fitar da ka ganci ka ga mutumin banza kawai da ka ganci ka ga mutumin banza ya za ka ga yana walakanta a duniya shi ne gane cewa da nan da yake ne ya damar wani walakanci zina yana kashe mutum da wuri shi ne zina ba a nisan kwana yanzu za ka mutu ko za ka ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya jiya da irin waɗannan abubuwan kwata-kwatan su da dai kai aure kuma zina ai akwai tashin ba kwanciyar hankali a cikin kirki a ce za a ce da kake komai daɗi da kake ce ka ta ce babu nutsuwa don ba halar kake yi amma yin matar ka ne a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da samun lada za ka biya bukatan ko da haka wannan ba daidai ba ne ka ji tsoron Allah ka gyara halayen ka muna cikin wata ramaka
ya ce malam yin bacci a yawaita yin bacci a musulunci akwai laifi ne
akwai laifi mana yawan bacci yana kashe zuciya da mutum ya koyaushe yana bacci zuciyarsa za ta mutu shi bacci ai tsakatsaki ake yin sa za ka yi shi daidai wa daida ne don jikin ta ya koya kawai bukata ne take sa ya bacci ka ɗauke shi kamar cin abinci idan kana jin yunwa ka ci abinci in ba ka jin yunwa karka ci shi ne lafiyanka bacci ya matsa maka ka yi shi in bai matsa maka ba karka yi domin idan ka yi bacci mai yawa kana bacci mai yawa zuciyarka za ta ƙi ka ji za ta mutu farko ba za ka yi abun kanka ba a rayuwa ma sannan a jini ka ba zai tafi daidai ba tunanin ka zai zama wani iri baka da wani kwakwalwa na tunani mai kyau baka da hangen nesa bacci ya maka yawa sannan idan ka karanta baccin kuma ya zama baka iya yin sa to za ka iya samun kafin kai ka yi shi don kwakwalwarka ta huta kuma jikin ka ya huta cuta za ta iya shigan ka ciwon kai da wani samun matsala na kwakwalwa zurikin bacci na haifar da shi me ya kamata a yi shi ne ka yi shi tsakatsaki gurgurdo a 24 hours ɗinka ka yi awa 8 in sai ɗalibin ilimi ne awa 6 ya ce ka kai awa 8 in kai ba ɗalibin ilimi ne a kanna amma kar ka wuce ka je kai awa 12 ko awa 20 ko 16 kana bacci wannan zai kashe maka zuciya haka nan abinci da za ka je cin abinci za ka bi za ka shiga cikin damuwa za ka cuta za ta kama ka kida za ka dinga cin abinci da yawa ma dan ma za ka cuta za ta kama ka me ake bukata a kanka nan sai ka ji yunwa ka kuma ka ci goje da gurgudu wakshab da zaika min yudin wa min shabalin wa rukwa mahmasati shar min al-sukr to za ka ji tsoron abubuwa masu tsakin ka shi ne yunwa da kuma yawan goje to haka shi ma yawan bacci da rashin sa duk wajen sa ciwo na'am
wallan dabba da ta mutu ya halatta a mutu ya zimbe tsare koko a ya mara masu ci don farci
to farko ne ta mushe bara ka je ta kai wa wani ka ce masa ga mushe shi ba kamar yadda aka haramta maka shi ma haram kuma za ta cutar da shi za ka je ka yadda ita kuma wani ya je ya ɗauka shi ba sai ka bude ba dan adam shi yake bude wa shi ma ko can je ji ina za ka je ka yadda ita da ne ta rufe ko wani ya ɗauka idane ka ba in kuma ka rufe ka rufe abun je ɗin ba matsala ba ne za ka iya bude ba amma ya ce mutum za a ce dabba ya je a tona a ina za ka je ka bude ta a gidanka ko a gonar wani ka ga wurin bunyan ma sai zama wani aiki ne amma ka samu ka ka bunya a wurin shi ke nan in kuma ka je ka yadda ita har ta lalace haka in wani zai ɗauka ma wannan mutum ka sai ka je ka je ka yadda ba ka ba wani
ya ce malam shin ka dangare laifi ne in kuma za a ce a za a yi
to ba ni da nasi a kan ya halatta shi ka dangare ko bai halatta ba amma dai ɗabi'a tana yin tasiri idan mutane suna kyaman abu ba a cikin abin da ake dama suka ce alwazi'u tab'i kalwazi'i shar'i wato duk abin da tabi'a tana hana yin sa to kamar shari'a ne ta misali yanzu tsoka ba ka da aya ko a jefi na cewa haramun ka ci tsoka don za a kama ka filet ne na tsoka a kama a tsokari a ne kake kuma dai zai ganka zai fi mawa kake ne kake kaga zai kama sa shi ne bai halatta a ce ba amma tsoka a cikin goba ko a cikin dibino take haka nan irin wannan kwaron ban daki na me sunan ka in kisu baya ba a jifi karati amma tun da rai na yi damanta kada da ta kafi kamar shari'a ma ta yi damanta irin su kwaton kwaton kan akwai aya akwai hadisi cewa kar a rike shi malamai suka ce yana nuna kar a ji to amma ko baka samu wannan hadisi ba ma ai mutum yana kyamancin kwaton shi za ka yanka kwaton ka ci na masa irin su dodon koɗi to kaga shi ma ka dangare haka ne so bai kamata mutum ya ci ba.
Yace malam ya halatta mutum tunda ba zai ci alade ba amma kuma suna aihuwa da yawa ya kiwo zai samu.
To ba cin ya ba kafar ba ake ai da zama yi bayani ko duk abin da ba za a ci ba a sai jiki ma sai za ka haramta sai da kare aka haramta sai da mushi to alhaddace ma mun karanta haramun ne a sai da jiyayi a jiki ne da ke to da ka Allah ya haramta sai da alhaddace sai alaƙa kiwon da kuma ka sai don yana haihuwa to da yake haihuwa yana da albarka ne guda nawa yake haihuwa kila ya fi goma ko sha biyu amma in ka lura a duniya ba su da yawa saniyan da a shekara da su yake haihuwa su suka fi yawa a duniya. Karnukan da suke haihuwa da yawa ba su da yawa a duniya Allah ya kwace musu albarka. Akwai yadda za ka haifi ƙwaya ɗaya da kyanta a biyu sun fi su yawa a duniya. Za ka kaje ka nemi sana'a ta halal ka yi kiwon awaki da tumaki ko shanu amma ba dai halal ne.
Yace ya yi mafarki ne malam amma bai yi wanka ba har sai bayan da ya samu sunna ya azumi.
Ha komai Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah ta kuma yana wayan gari da jaraba kuma ba mafarki ba bayan gari ma na har sai bayan an yi kiran sallan karshe ma yake wanka sai ya tafi masallaci. To da haka ya kala ce ka ta da iyalin ka a taji lokacin zuhur ba lokacin wanka ba sai kai ta mutu ba ko kai wankan kafin a fitire fito ko ba a fitire ya fito in kai wankan ka ba kuma
wani ya rubutu ya tattaun tambaya ne ko ya ne kamar wallafa game da baya abinda yake faɗa a takardar a takaice shi ne ya yi mummunar rashin lafiya ne amma wanda ya shafi harkar aljanu wanda ba tun da bai shiga ba har da bokaye da kacce kar a jima duka ya je amma daga ƙarshe da ya samu sauƙi jiyarinsa ya ƙare kuɗi shi ya ƙare bai da komai a yanzu shi ne yake so a sa shi a cikin addu'a aikin da yake yi ma duka ya rasa aikin Allah ya dawo mishi da aikin shi da jari shi da kuma ya bashi mata ta gari da zai aura wannan shine wallafa ne
to da ke da bokaye ne suka kafe dama bokaye kan hada duk wanda ya biye mutu to zai kare ku mai sani in dinga tinje maka kuɗi ke sai to ma sanan su bi to ma sanan har sai sun ga sun kariya ka gaba daya kafin su tare zuwa ya sa shiga bokaye ba ya halarta wani kan da ka samu ba boka ne mai warkarwa ba Allah ta'ala shi ne mai warkarwa to da ka kai tawakkali da Allah ba kuna baka murna ne saukin da ka samu kaje ka tsika wannan kuma ne ma kai tawakkali ga Allah ka tuba izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abin da sai rada ka roki Allah ta'ala ya yafe maka muna addu'a Allah ya farfaɗo maka da arzikin da ya kara maka lafiya kuma ya kare maka imanin ka kar ka sake fada cikin abin da ka fada da
daga ƙarshe akwai magana malam ya karfe 9 da rabi yayi dukkan keke na sai yana yankewa komawa gida yana ba mu wahala sosai murata inda za mu yi karfe 9 da rabi yayi malam ko za a yi wani roƙo ne na musamman mu samu a ƙara mana lokaci da keke na sai daga nan kuma sai wani ya roƙo addu'a na Allah ya ba shi matar aure ta gari ya yi lissafi ne matan kala-kala akwai dai wani kuma ya roƙi addu'a a kan shi amma yake shiga da lafiya.
Allah ba su lafiya Allah ba su mata ta gaske. Abin da yasa nake ce na ce bara ma mu roƙa an ƙara mana. Sanan ma mu roƙa abin da ke faruwa shi ne gwamna ba ta yi kuma shi ko da yake ba da sauri a ƙara amma na ne a ƙara mana awa biyu kuma yau ne nake tsammanin zai dawo. Insha Allah gobe za a yi masa magana. Na gaya wa ƙarfamansa muna je hawa jin kwamishina a kojin shekara da yi mini magana ta ce ya gobe ko shi kawo wani kai wa gwamna gobe domin a fara mana awa biyu ka ne ma in mun samu in mun samu ma dai Allah ya sa ƙara ko da awa ɗaya domin a dinga samu ana tashi ana samun cikin na ne to muna fatan Allah ya yi gobe mutum ma mutum ma na sa Allah ta ya samu ne wanda suka roƙi a joye Allah ya fi amma ku ba su suna sosai kuma Allah ya fi yawan su ba su muna a rage gaba ɗaya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.